لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، إن هناك صنفين من الناس، إذا صلح صلح غالب الناس، وإذا فسد ترى فسادهما إلى أغلب الناس، وهم العلماء والأمراء. وقديما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالفساد الذي يهدد هذه البلاد سببه فساد هذين الصنفين من الناس، إما بممالأة الظلم والظالمين ومناصرتهم وتأييدهم، وإما بالسكوت عن الحق. فقليل من هذين الصنفين من يقول كلمة الحق وينصرها، مما جعل الناس يتخذون مواقف متشددة ضد أولئك، مواقف لا تهمد عقباها. فالذي ندين الله تعالى به أن هناك واجبات على الساسة لا بد لهم من أدائها، وهناك واجبات الدعوة والبلاغ على العلماء لا بد لهم من القيام بهذا الواجب، وهناك واجب السمع والطاعة على الرعية. فكل مسؤول عن واجبه، وإذا حصل تقصير فينبغي النصح والتنبيه بالتي هي أحسن قبل الشتم وإلقاء اللوم، فهذا أمر مرفوض بتاتا. نسأل الله العفو والعافية. يا إخوة، سنمنا سوى وبنجي سبحانه وتعالى yake banci shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wadansu ke bantattun al'amura. Ya ta manzon Allah ya yi fice da dangin wadansu al'amuran da ya yi fice da su, ya fifita shi da dangin falala daban-daban akan dukkanin annabawa da dukkanin manzanni. Yana daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi fice a kansa, Allah ya fifita shi da shi, Ubangiji ta'ala ya ba shi fasahan harshe da hazaƙar bayani da azancin zance, wanda da hakan ya kera fasahar masu fasaha, bayanin masu bayani, hikimar masu hikima. Rabon da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake da shi na balaga da fasaha da hazaka ya tsara dukkan wani rabo da wani ba annabi yake da shi ko wani manzo yake da shi daga cikin manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har ya zuwa ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. An ba shi abin da ake kira jawami'ul kalim, tattarallun kalmomi, dunkulallun kalmomi, gajeru ta fuskar adadin haruffan kalmomin ko ta fuskar adadin kalmomin da jumlolin suka kunsa, amma ko masu faɗi ta fuskar ma'ana masu tsawo idan an tashi fahimin bakinsu. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ne mai fasahar da duk lokacin da zai yi zance kalmomi ke rigingeniya da juna wajen ansa bukatarsa. Duk lokacin da ya tashi isar da wata ma'ana, yakan samu wadatattun ma'anoni a cikin zuciyarsa, fal ya zaɓi kalmar da ya ga dama, ma'anar da ya ga dama, irin wadda duk lokacin da ya faɗe ta mai saurare zai yi farin cikin saurarenta, ko da yana cikin masu adawa da shi. Mai ji zai ji ya gamsu da ita, ko da kuwa yana cikin masu adawa da shi. Misali ɗaya daga cikin ɗimbin misalai masu tarin yawa na hikimar zance da dunkule ma'ana a wuri ɗaya, wanda Allah ya arzika manzo sallallahu alaihi wa sallama da shi, shine shahararren hadisin da Imam Muslim ya rawaito cikin ingantaccen littafinsa, wanda karɓo daga Abu Ruqayya Tamim ibn Aus al-Dari, Allah ya kare da gare shi, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace: addinun nasiha, addinun nasiha, addinun nasiha. Har su addini nasiha ne, addini ikhlasi ne, addini kyakkyawan niyyar ne. Addini tsaftace kalmomi ne, tsaftace zuciya ne, tsaftace ayyuka ne. Domin kalmar annasiha da annushu a cikin harshen Larabci abinda suke nunawa ta fuskar ma'ana tacewa, wankewa, fito da abu sarari, wannan shine abinda ake kira da nasiha. Tace zuciya ya kasance ta waraka daga dattin shirka, daga dattin hasada, daga dattin girman kai, daga dukkan wani abu da bai dace zuciyar musulmi ta kunsa ba. Tace kalmomi daga batsa da yasasshen zance da maganganu marasa amfani waɗanda babu wata fa'ida ta duniya ko ta addini karkashin su. Tace ayyuka daga dukkan wani mummunan aiki, mugunyar aiki na Allah wadai. Tace zuciya, tace magana, tace aiki, wannan shine nasiha. Dan haka lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan zance, yace addinun nasiha, addinun nasiha, addinun nasiha hasu uku. Tamim ibn Auf al-Darimi sai yace, sai muka tambayi manzon Allah, muka ce liman ya rasulullah, gawa wa ake tace wa zance, wa ake tace wa magana, wa ake tace wa zuciya, liman ya rasulullah. Sai manzon Allah ce lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa ammatihim. Wato addinin musulunci ikhlasi ne wajen mu'amalarka da Allah da tace maganganunka da ayyukanka dan shi kadai. Ikhlasi ne wajen mu'amalantar littafin Allah ba da gaskiya da shi, da yadda da shi a matsayin saukakken tsari da Allah ya saukar daga sama. Ikhlasi ne dangane da mu'amalantar manzo sallallahu alaihi wa sallam, girmama shi da imani da shi. Ikhlasi ne ga shugabannin musulmai, ikhlasi ne ga sauran gama garin musulmai. Wannan kalma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam takaitacciya ce kwarai da gaske, amma ta fuskar ma'ana tana da faɗi. Da haka malamai suka yi fassarar me ake nufi nasiha ga Allah. Nasiha ga Allah yana nufin kadaita shi da ibada, yana nufin siffanta Allah da siffofi na kamala waɗanda babu gajiyawa a cikinsu, siffofin da ke nuna gumfasa, siffofin da ke nuna cika da batsewa, ba siffofin da ke nuna koma baya ko rauni ko ragwanci ba. Siffanta Allah da ji, siffanta Allah da gani, ji da ganin marasa iyaka. Siffanta Allah da ilimi, ilimin da jahilci bai riga yake ba, mantuwa kuma ba ta kankusa kofarsa. Siffanta Allah da izza, da kudura, da irada, da nufi, da zartar da duk abin da ya so a lokacin da ya so, kamar yadda ya so, ko babu wanda ya sai hana. Siffanta Allah da wannan sifofi, wato yana daga cikin nasiha ga Allah madaukakin sarki. Kishiyar haka ya zama rashin nasiha ga Allah madaukakin sarki. Sannan siffanta Allah da dukkan ayyuka waɗanda suka shafi kamala, keɓantarsa da ayyukansa shi kadai ba tare da an yi itikadin wani na tarayya da shi cikin ayyukansa ba. Shi kadai ke kashewa, shi kadai yake rayawa, ya arzutar, ya saukar da ruwan sama, ya fitar da tsirrai, subhanahu wa ta'ala, ba tare da taimakon wani ko shawaran wani ba. Itikadin cewa shi kadai yake a cikin rububiyyarsa, halittar duniya da abin da duniya ta kunsa. Itikadin cewa shi kadai ne ya cancanta abota ta masa ba tare da an gwama shi ko an hada shi da wani ba. Kudur cewa abinci cewa shi kadai yake da siffofi da sunaye mafiya kyawu, siffofi kuma mafiya kamala. Ba a bauta wa kowa sai shi, ba a neman taimako a wurin kowa sai shi, ba a neman kariya a wajen kowa sai shi. A cikin duk abin da ba mai iya yi sai shi, ba a neman wannan abin a wurin wani din sarki. Wannan yana nufin nasiha ga Allah madaukakin sarki. Amma nasiha ga littafin Allah, imani da shi, karanta shi, lura da ma'anarsa yayin karantawa, kudurce da kyakkyawar ma'anoni, kyakkyawan ma'anoni da Qur'ani ke isarwa a cikin zuciya, aikata hakan a cikin ayyuka, mayar da Al-Qur'ani ya zanto shi ne alƙali lokacin da rigima ta zama tsakanin wani da wani, hukunta shi, ma'ana mayar da shi ya zanto shi ne kundi na hukunci, kundi na gudanar da al'amura da suka shafi rayuwar mutane, rayuwarsu ta addini, rayuwarsu ta mu'amala, rayuwarsu ta zamantakewa. Yin hakan ya zanto nasiha ga littafin Allah. Hasara ne ya kasance rana ta fito har ta faɗi, ba tare da ka karanta wani abu cikin Al-Qur'ani mai girma ba. Hasara ne a matsayinka na musulmi ka karanta ba tare da ka fahimci ma'anonin da Qur'ani ke isarwa ba. Baka kokowar fahimtar me Qur'ani ke cewa ta hanyar zuwa makaranta, ta hanyar amfani da dukkan wata hanya wadda za ta sauƙaƙe maka fahimtar saƙon da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Sannan kuma nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, imani da shi, ƙaunarsa a cikin zuciya sama da kowa, sama da ƙaunar iyaye, sama da ƙaunar ƴaƴa, sama da ƙaunar shugabanni, sama da ƙaunar dukkan wani halitta a bankasa. Yi masa da'a, girmama shi, gabatar da zantansa akan dukkan waɗansu zantuka, gabatar da hukuncinsa akan dukkan wani hukunce-hukunce. Baka zikiri sai irin nasi, baka salati sai wanda ya koyar, baka addu'a sai asalan da ya koyar da irin lafazan da ya koyar. Abinda kake faɗa a cikin al'amuran rayuwarka da na addininka, ƙoƙari kake kai koyi da shi cikin maganganunsa, cikin ayyukansa, cikin mu'amalarsa da mutane, cikin mu'amalarsa da maƙwabtansa, cikin mu'amalarsa da sarakunansa sallallahu alaihi wasallam. Ko ka ce da wata ma'anar daban, gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari, yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni, daina duk wani abin da aka san ya hana. Sannan kada a kuskura abokuta ba Allah sai da hanyar da shi manzon Allah din ya koyar. Wannan na nufin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk ya zanto halinsa haka, to ya tabbatar da abin da ake kira nasiha ne rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nasiha ga shugabannin musulmi, taimakonsu akan gaskiya lokacin da aka kansu abin gaskiya din. Yi musu da'a cikin umarnin da suka yi, bai saba na Allah ba, bai saba na manzon Allah ba. Tunatar da su idan sun manta, faɗakar da su tare da tausasa harshe da faɗin magana da ta dace tattare da su. Rashin tunzura mutane don yi musu bore, yi musu addu'a ta gari cewa Ubangiji Ta'ala ya sa su zanto masu damdakatar a cikin maganganunsu da ayyukansu, su zanto masu adalci, masu gaskiya, masu riƙon amana. Wannan ita ce nasiha da shugabannin musulmai. Faɗakar da su kuskure idan sun yi ta hanyar da ta dace. Rashin goyon bayan kuskuren nasu, rashin bayar da kariya ga kuskuren nasu, faɗa musu shi ta hanyar da ta dace, duk wannan yana cikin nasiha ga shugabannin musulmi. Amma nasiha ga sauran ɗaiɗaikun musulmai, shiryar da su zuwa ga abin da zai amfane su a addininsu da duniyarsu, koyar da su hukunce-hukuncen addininsu, suturce al'aurarsu, rufa musu asiri, biya musu bukatu da mutum zai iya yi. Rufin yi musu albushu cikin mu'amala, rufin yi musu hasada ta wata baiwa da Allah ya basu, ko ta mulki, ko ta ilimi, ko ta lafiya, ko ta kuɗi, ko ta kowane irin abu. Sannan mutum ya so musu irin abin da yake so wa kansa, ya ƙi musu irin abin da yake ƙi wa kansa. Idan ya zo wani abu da za su cutu da shi, ya ture wannan abin, ya ingije wannan abin, ya kawar da wannan abin, daidai da kwalba akan hanyar da mutane ke bi. Ko wani dutse da ya iya yiwa a yi tuntuɓe da shi, ko wata kusa da ta iya yiwa ta lahanta mutum ko abin hawansa, kawar da wannan daga kan hanyar mutane yana ɗaya daga cikin nasiha ga ɗaiɗaikun musulmai. Fifita talakkansu idan bukata ta taso masa, biya masa bukatarsa, taimakonsa ta hanyar magana ko aiki, tausasa masa zance, mayar da shi akan gaskiya idan an ga ya kauce mata, tausasa magana akan ta wajen umarninsa da kyakkyawa, ko hana shi mummuna. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin ma'anoni da wannan taƙaitaccen hadisi ya kunta, wanda Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya tattaro maganganun malamai wajen fassara shi. Abin nan da na faɗa bai wuce kashi ɗaya cikin uku ba na abin da malamai suka faɗa wajen fassara wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam. Lalle ya bayyana a gare mu asali hikimar manzon Allah da bayaninsa da hazaƙarsa, ta yadda ya faɗi magana taƙaitacciya cikin sutura biyu ko uku, amma idan ka tashi sharhinta matuƙar za ka yi mata sharhin da zai fata haƙƙinka ta fuskar ba'ana, kila ka cika shafi biyar ko shida, kila ma zuwa goma, wajen ƙoƙarin fito da ma'ana daga cikin ma'anonin da manzon Allah ke isarwa al'umma sallallahu alaihi wasallam. ‘Ya’yan uwa musulmi, mu sani cewa a cikin mutane akwai ɓangarori guda biyu, idan sun gyaru sauran mutane sun gyaru, idan sun lalace ana jin tsoron lalacewarsu tana su zuwa ga mafi rinjayen mutane. Waɗannan ɓangarori guda biyu su ne malamai da kuma sarakuna. A da can Abdullahi ibn Mubarak ya faɗa, ya ce wa hal afsada dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa rubanuha, yo akwai wanda ya wulakantar da addini, ya gadarwa addini cin baya a sararin kasa, in ba azzaliman sarakuna ba da muddan malamai. A duk lokacin da kaga addini ya ɗaukaku, ya rayu, ya samu farjini, mabiyansa sun samu ɗaukaka da bunƙasa, ana kare musu bukatunsu, ana tsare haƙƙoƙinsu, to ya danganta da yadda aka samu sarakuna masu adalci da gaskiya da riƙon amana da san jama'a da san gaskiya, kuma aka samu malamai masu gaskiya, masu faɗar gaskiya, masana sunna ba 'yan bid'a ba, masu yaɗa tauhidi da farfaɗo da shi ba, masu yaɗa shirka a ban ƙasa ba, masu son su ɗora mutane akan qala Allah qala rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samuwar waɗannan mutane da ingancin su shine ke jawo ingantuwar al'umma, kamar yadda rashin samun waɗannan mutane ko lalacewarsu ita ke gadarwa da al'umma ta daƙile, ta ci baya, ta zanto kurar baya in an kwatanta ta da sauran al'ummomi. Matsalar da wannan ƙasa ta take fuskanta a yanzu ko shakka babu, akwai lalacewar wani ɓangare mai yawa daga cikin ɓangarorin guda biyu, lalacewar waɗansu daga cikin shugabanni ko sarakuna, da lalacewar waɗansu daga cikin malamai ko masu da'awa zuwa ga addinin musulunci. Ko shakka babu lalacewarsu ta gadar mana da rauni, da shiga halin ƙaƙanuka yi, da sakurkucewar al'amura, da rashin gano bakin zaren yadda za mu warware matsalolin da suke fuskantar mu a matsayin mu na al'umma. Da yawansu sukan goyi bayan azzalumai ko goyon bayan zalunci, da yawansu sukan yi shiru akan kalmar da sun san gasu gaskiya ce amma sun ci faɗanta, sukan yi shiru akan barnar da ake yi a madadin su faɗa su ce barna ake don a daina. Wannan ta sa da dama daga cikin mutane suke ɗaukan waɗansu matakai nasu na karan kansu don ƙoƙarin dawo da wani abin da ake ganin kuskure ne waɗansu daga cikin waɗannan mutane suka yi. Irin abubuwan da suka faru a Kaduna na jifan waɗansu malamai da jifan gidajensu da kai musu hari a wurarensu, irin abubuwan da suka faru a waɗansu sasanni na bin waɗansu shugabanni da yi musu ihu, ko shakka babu abin da na faɗa a baya shi ne gadar da wannan. Hanyar da za a bi a gyara wannan kuma hanya ce mai sauƙi, wanda duk yake shugaba wajibi ne a kansa ya shugabanci mutanensa da adalci, wajibi ne a kansa ya rinka da shi wakilin al'ummarsa ne ba wakilin karan kansa da gidansa ba, wanda duk yake malami wajibi ne a kansa ya rinka da cewa cin gadon annabta yake yi, abinda yake wajibinsa shi ne faɗin gaskiya ta hanyar da ta dace, ta kalmomin da suka dace, da harshen da ya dace. Wajibi ne a kansa faɗawa mai kuskure kuskurensa, tabbatarwa da mai gaskiya gaskiyarsa, ba tare da lura da cewa mai abin zai jawo masa ba, wala Allah ya bo ko kushe babban abin da ake so ya lura da shi, menene abin da zai samu a wajen Allah na sakamako, yaya zai samu ya fita a gaban Allah ranar tashin kiyama ba tare da an kama shi da laifin ɓoye gaskiya ba, ba tare da an sa shi cikin waɗanda za su jerin innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi kitab ulaika ya'lanuhumullah wa ya'lanuhumul la'inun, ba tare da yaji duk karkashin wannan aya ba. Wannan shine babban abin da zai mayar da hankali a kai, dan haka ya'in uwa kowanne daga cikin mako wajibi a kansa. Malami wajibi ne ya isar da sakon musulunci kamar yadda yake Qur'ani da hadisi ba tare da son zuciya ba, ya isar da shi da hikima da kyakkyawan bayani ta yadda mutane za su fahimci sakon da yake isar musu. Shugaba wajibi ne a gare shi ya zanto mai adalci, mai bayar da kariya ga bukatun al'ummarsa da haƙƙoƙinsu kafin bayar da kariya ga bukatarsa ta shi karan kansa ne kaɗai. Abin da yake wajibi a kan ɗaiɗaikun mutane shi ne girmama shugabanni da ganin mutuncinsu, girmama malamai waɗanda suke kan gaskiya da ganin mutuncinsu, faɗakar da su kuskurensu ta hanyoyin da suka dace ba tare da yi musu tawaye ko bore ba, ba tare da kokarin yaga musu rigar mutunci a kasuwa ko a sarari ba, domin dukkan wani wanda yake shugaba a cikinmu, sawa'un shugaba ta fuskar siyasa, shugaba ta fuskar malanta, shugaba ta fuskar sarauta, kowane mutum ne ya zama shugaba a cikinmu, ka'idar da ya kamata mu ɗauka ta tare da shi, ya samu zama shugaba ne a cikinmu ba dan baya kuskure ba, a'a sai dai alkhairinsa ya rinjaye kuskurensa yawa, ayyukansa na daidai idan an duba aka tashi lissafi sirrin da ya ayyukansa na ɓarna yawa. Dukkan shugaban da ya fi nasarar haka, sawa'un sarki ne cikin sarakuna, shugaba ne cikin shugabanni, malami ne cikin malamai, ko kowane ne ya samu wannan matsayin ta yadda rinjayen ayyuka na alkhairi suna tattare da shi, to wannan rinjayen na ayyukan alkhairi su za su yi belin shi idan an samu kuskurensa a wani gefe, idan an samu kasawarsa, idan an samu tuntuban harshensa, idan an samu rikin dacewar wani matsayi ko wani mataki daga cikin matakai da zai ɗauka, to wannan shi ne za mu kasanta. Amma idan muka ce ka'idar shugabanmu shi ne karye kuskure a cikin magana, karye kuskure a cikin aiki, to abin da ke nunawa sai dai mai biza mu tattara mu tafi sama ta ɗaya a can mala'iku suke wanda yake la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Amma matukar muna sararin duniya dole shugabanninmu za su yi kuskure, sai dai abin da ya kamata mu kalla kuskuren nan sun yi shi daga tuntuban harshe ko sun yi shi nan masu zaɓarsa a kan kuskure. Kaga wannan ya sha bamban da na biyu. Kuskuren nan sun yi shi a bisa da shi ne mafi rinjayen abin da aka san su da shi, ko kuma a'a suna da waɗansu alkhairai amma yanzu aka samu tuntuɓe aka samu kuskure. Kaga wannan yana da bambanci da na biyu. Dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi, dukkan mutumin da yake fuskar tuntuɓan harshe ba da niyya ba, ba haka ya so ba, harshensa ya riga zuciyarsa, harshensa na faɗin abin da zuciyarsa ba haka ta nufata ba, to sai a yi masa uzuri, sai a masa fatan Ubangiji Ta'ala ya kare harshensa daga furta makamashin abin da ya furta a baya, daga fadawa cikin kulakulan da ya fada a baya, shikenan a tafi tare. Amma matukar za mu ɗauki matakin da duk wanda ya kuskure cikin malamai sai yi masa rajamu, sai mun jefe shi. Duk wanda ya ba daidai ba cikin shugabanninmu ko na siyasa ko na sarauta sai an yi masa ba daidai ba, to abinda zai faru shi ne za mu zo watan wata rana ba mu da shugaba daga cikin dukkan shugabanni da muke tare da su, wala Allah ta fuskar malamai, wala Allah ta fuskar shugabanni, sarakuna da sauransu. Yanzu cikin waɗanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya danka musu zuciyar mutane, mutane suke ƙaunarsu, akwai Janar Buhari, jama'a suna ƙaunarsa, zai ake faɗi magana a aiwatar, shugaba ne ta fuskar siyasa. Janar Buhari tarihinsa ya nuna ayyukansa na alkhairi sun rinjaye kuskuren sa, amma wannan baya nufin baya da kuskure a matsayinsa na ɗan adam. Wannan kuma baya nufin tunda yau jama'a suna son shi, duk hukuncin da zai biya mutane na san da ake masa shi ne ya karye kuskure a nan gaba a cikin maganganu, a cikin ayyuka, in ko har ya kuskure to za a jefe shi ko a wulakantar da shi ko a ci mutuncinsa, to wannan ko shakka babu wata rana kenan za a jefe shi. Amma idan aka ɗauka mu'amalar da ake masa taso saboda san gaskiya, saboda adalci, saboda rukun amana, saboda rinjayen aikin alkhairi, to wannan kowane shugaba haka ya kamata mu'amalance shi ta kowane ɓangare yake daga cikin ɓangarorin jama'a. Ya Ubangiji ka shiryar da mu daidai, ka ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai. Ya Ubangiji ka nuna mana kuskure, ka ba mu ikon yaƙar kuskure da kaucewa kuskure cikin maganganunmu, cikin ayyukanmu. Ya Ubangiji ka haɗa kanmu mu da shugabanninmu a bisa ga littafinka, da bin sunnar manzanka, da san gaskiya, da goyon bayansa, da yaƙar ƙarya da rusata, da yaƙar zalunci da azzalumai, da ƙoƙarin rusa zalunci da azzalumai. Allahumma izzil islamal muslimin wa azil shirkal mushrikin wa dammir a'da'ad din وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يا حبيبي.